أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يا الله دي شرند الشدة قوتها رمضان هجرانا دي شكرا دبودة داري خطو دا شرند تقوص دي دا بقوي قوتها نقوم شكرا تدبو دا بقوي za mu karanta aya ta 228 ta suratul baqara insha Allah
wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
وانا آية سورة البقرة تاسكوني دون تيمان بيانو حكمتين إدى نماتا ودن دمزا جنس سكسكيسو akwai hadisin Asma'u bintu Yazid bin Sakan al-Ansariya radiyallahu anha yana cikin sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 1997 Asma'u bintu Yazid tana cikin sahabban Annabi Muhammad tace tulliqtu ala ahdi Rasulillah an sake ni a zamanin manzon Allah ولم يكن للمطلقة عدة كافين wannan lokaci mace idan an sake ta ba ta yin idda fa anzalallahu hina tulliqatul iddata litalaqi sai Allah madaukaki ya saukar da hukuncin idda ga matar da aka sake fa kanat awwala man unzila fiha al iddatu litalaqi Asma'u bintu Yazid ita ce mace na farko wacce a dalilin ta Allah madaukaki ya saukar da aya da yake bayani a cikin ta game da idda na mata kafin mutuwan aurenta babu idda ga mata a zamanin Annabi Muhammad daga kanta Allah ya saukar da wannan aya hadisin yana cikin sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 1996 hukunci na idda rahama ce ga al'ummar musulmai rahama ce mai girma wacce Allah madaukaki ya yi nufinta ga mabiya Annabi Muhammad domin akwai hikima a cikin idda. Malamai sun yi bayanin hikimomi waɗanda Allah maɗaukaki ya saka a cikin idda na aure. Daga cikin malaman da suka yi bayani akwai Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Allah ya masa rahama. Ya kirga fa’idoji da dama waɗanda musulmai suke samu a dalilin idda na aure. Daga ciki ya ce, na farko, hikimar da Allah maɗaukaki ya sa a cikin saki bayan an gama a aure ya mutu tsakanin ma’aura kafin mace ta yi aure ta yi idda. Hikima ta farko, domin a tabbatar da cewa mahaifanta babu wata halitta da ta saura tsakaninta da wancan mijin da ya sake ta kafin ta yi wani aure. Me ya zatonka da a ce rayuwa tana nan yadda take kafin zuwan Annabi Muhammad, in an sau mace kawai sai ta yi aure, tana iya tafiya gidan wani mijin da ɗan wani miji. Don haka Allah maɗaukaki ya saukar da aya yake bayani game da hukuncin idda, domin haka ita idda rahama ce ga musulmai. Na biyu, idda tana zama ta'zimu khaturi zawaji wa rafu qadrihi. A dalilin idda, musulmai suna gane cewa aure yana da kima, yana da daraja. Idan mace ta san cewa bayan aurenta ya mutu za ta zauna na wani lokaci kafin ta yi wani aure, wannan zai sa ta gane cewa lallai fa auren nan yana da daraja a wajen Allah. Na uku, tatwilu zamanin raj'ati lil mutalliqi. Saboda a tsawwala lokaci na dama da aka ba wa mijin da ya saki matarsa, ya samu isasshen dama yanda zai yi bikon matarsa ya mai da ita. Babu mamaki ɓacin rai ne ya sa ka sau matarka, sai aka baka dama matan nan za ta zauna na wani lokaci kafin ta yi aure. Wannan zaman da za ta yi, hankalinka zai kwanta har ka gane kuskurenka ko ita ta gane kuskurenta, ku dawo ku gyara aurenku. Da dai babu idda da zaran an yi saki sai matar ta yi aure, daga baya in hankalinka ya kwanta babu yadda za a yi kuma a gyara. Hikimomi na nan da dama waɗanda Allah maɗaukaki ya saka a tattare da idda na aure. Wallahi babu wani addini a duniya wanda yake da tsari kamar addinin musulunci. Allah mun gode maka. Waɗannan ayoyi da suka yi bayani game da idda na mata sun kunshi al'amura da yawa. Ita wannan aya da muka karanta, da farko Allah maɗaukaki ya ce, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Hukunci na farko, Allah ya ce matan da aka sake su za su zauna su yi jira na quru'i guda uku kafin su yi wani aure. Duka matan da aka saka wajibi ne su zauna su yi jira, za su yi jira na quru'i guda uku. Me ake nufi da quru'i? Wannan fahimtar sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kasu biyu a kansa. Allah maɗaukaki ya wajabta wa mace idan aurenta ya mutu ta zauna ta yi jira na quru'i guda uku kafin ta ɗaura wani aure. Ibn al-Athir, mai rasuwa shekaru 822 da suka wuce, Allah ya masa rahama, a littafinsa An-Nihayatu fi Gharibil Hadisi wal Athar a juz'i na 4 shafi na 32 yace, wal aslu fil qari alwaqtun ma'lum. Asali in aka ce alqur'u ko alqar'u a larabci, ana nufin wani lokaci ne da aka kebe. Yana daukan ma'ana kashi biyu. Yana daga cikin kalmomi da larabawa suke kiran su al-abudar, word with two opposite meanings. Kalma ɗaya da take ɗaukan fassara guda biyu, kuma kowace fassara kishiyar ɗan'yar uwarta. Abin nufi shi ne, malamin ya ce in aka ce alƙar'u, akan ce wa mace tana cikin alƙar'u, wato aqra'atil mar'atu idha tahurat, idan mace ta gama haila akan ce mata tana cikin alƙar'u, ko kuwa wa idha ahabat, haka nan idan mace ta yi haila nan ma akan ce mata tana cikin alƙar'u. Don haka kalma ta quru'i tana ɗaukan fassara kashi biyu. Tana ɗaukan ma'anar haila sannan kuma kalmar tana daukan ma'anan tsarki da yake tsakanin haila biyu. Wannan yasa sahabban manzon Allah fahimtar su ta saba game da abin da Allah yake nufi da shi a cikin wannan aya. Allah yace wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in, matan da aka saki za su jira qurui uku. Me ake nufi da qurui uku? Fahimta ta kasu biyu. Ana cewa qurui haila, kuma ana ce ma qurui tsarki da yake tsakanin haila biyu. Sai ya zamanto da Aisha da Abdullah bin Umar da Zaid bin Thabit, waɗannan dukkansu sahabban annabi Muhammad ne, suka ce al-aqra'u al-athharu. Abinda ake nufi da qurui shine tsarki tsakanin haila biyu. Ka duba Sunanul Baihaqi a mujallar na 7 shafi na 415. Abinda ake nufi shine idza dakhalat fil haidati salisa, in mutun ya saki matarsa bai mai da wannan mata ba har ta shiga haila na uku, da zaran ta fara haila na uku banat min zawjiha, to wannan mata kuma shikenan ba hali mijinta ya mai da ita. Wa halat lil azwaji, wannan magana tana cikin al-Muwatta littafin al-Imam Malik Allah ya masa rahama a juz'i na 2 shafin 577. A fahimtar waɗannan sahabban na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, abinda ake nufi da salasatu qurui uku, wato shine tsarki guda uku. Don haka in mutun ya sau matarsa ta gama haila na uku, da ta fara haila na uku, to a wannan lokaci ba shi da ikon ya mai da wannan mata. Amma mafi yawan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, daga cikinsu akwai khulafa'ur rashidin, su suna cewa al-aqra'u al-hiyabu, abinda ake nufi da al-qurui dinnan da Allah ya faɗa a cikin wannan aya, salasatu quru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, matan da aka saka su yi jira qurui uku kafin su yi aure. Mafi yawan sahabban annabi Muhammad suna cewa abinda ake nufi shine haila guda uku. Meye bambancin wannan fahimta da waccan? Ta farko, fahimtar su Aisha da Abdullah bin Umar da Sabit Zaid bin Sabit, su suna cewa tsarki a tsakanin haila shi ake cewa al-qur'u. Mafi yawan sahabbai kuma suna cewa hailan kanta ita ce ake kira al-qur'u. Don haka idan mace aka sake ta har ta fara haila na uku, to a fahimtar Aisha da Abdullah dan Umar da Zaid bin Sabit baka da ikon ka mai da ita. Don Allah ya ce dama za su jira ne qurui uku, tsarki uku, tsarki na uku ko ya riga ya kare tunda an fara haila na uku, baka da ikon mai da wannan mata. Mafi yawan sahabbai kuma suna cewa a'a, hailan ita kanta ake nufi da qurui. Don haka mace in an sake ta, kana da ikon ka mai da ita ko da ta shiga haila na uku sai ta gama hailan, kuma sai ma ta yi wanka. Ko da ta gama hailan ba ta yi wanka ba, kana da ikon ka mai da matarka. Wannan shine abin da ya kawo bambanci tsakanin fahimtar waɗannan sahabbai, Allah shi kara musu yarda. Sayyiduna Umar ta nan ne ya samu bambanci da ɗansa. Abdullah ɗan Umar yana cewa qurui da Allah yake nufi tsarki ne, babansa kuma yana cewa qurui da ake nufi haila ce. Ashe ana iya samun bambancin fahimta a tsakanin uba da ɗansa. Misali, akwai labarin Alqama yana cikin Sunanul Baihaqi mujallar na 7 shafi na 417. Ya ba da labari ya ce inna rajulan tallaqa imra'atahu, wani mutum ya saki matarsa, summa tarakaha hatta iza mabat haidatani wasalisatu ataha, a zamanin sayyidina Umar yana halifanci. Wani mutum ya saki matarsa bai mayar da ita ba, ta gama haila na farko, ta gama na biyu, ta gama na ukun ma, wa kad qa'adat fi muktasiliha litaghtasila min as-salisa, har ta ɗibi ruwa ta kai banɗaki za ta yi wanka don ta gama haila na ukun. Sai ga mutumin na ya zo gidan mijinta, ya zo ya yi sallama, fa ataha zawjuha, iji Alqama, mijin nan da ya taho ya tarar da ita ta shiga wanka, sai ya ce mata raja'atuki, ya faɗa da ƙarfi don ta ji, na mai da auren ki fa, na mayar, na mayar. ka gama wanka ta fito ka mayar da aure, eh, ina kake na gama haila na farko, na gama na biyu, na shiga na uku, na gama, na shiga banɗaki zan yi wanka, ka ce ka mayar da aure na? Ba zai yi ba. Sai dai mu je gaban shugaban masu imani Sayyiduna Umar. Fa'ata ya Umar ibn al-Khattab, sai ga sunan gaban Sayyiduna Umar. فقال عمر لابن مسعود وهو الى جنبه عبد الله بن مسعود yana zaune tare da sayyiduna Umar sai ga wannan mutun da matarsa sun kawo damuwar su bayan sun karanta damuwar ga sayyiduna Umar sai sayyiduna Umar ya dubi Abdullah الله بن مسعود yace masa ma taqulu fiha me zaka fada game da hukuncin wannan matsala mutumin nan dai matarsa ce ya sake ta bai mayar da ita ba har ta gama jinin farko ta gama na biyu ta gama na uku ta shiga wanka sannan gashi yace ya mai da ita Abdullahi dan Mas'ud yace ara annahu ahaqqu biha hatta tattasila min al-haydati salisa ni ina gani shi wannan mijin shi yafi cancanta ya mai da matarsa tunda har bata gama wanka daga jini na ukun ba ta gama jinin amma ai bata yi wanka ba wata hilla laha salatu domin sai ta yi wanka ne sallah ma yake halatta ta yi in bata yi wanka ba ba daidai bane ce sallah tunda kuwa bata riga ta yi wanka ba halal ne mijinta ya mai da auren sa sai Umar ya ce wa ana ara zalika ni ma dai fahimta ta kenan kai je ka da matarka fahimta sayyiduna Umar kenan wato in an saki mace matan nan sai ta gama jini na uku kuma ta mayi wanka daga wannan jinin kafin nan ne take haramta ga wannan mijin ya maida auren sa muddin bata yi wankan ba ko da hailan ta dauke to bata fita hakkin wannan mijin nata ba amma dan sayyiduna Umar Abdullah ibn Umar shi ko fahimtar sa da zaran ta fara ma hailan na uku ba ma sai ta gama ba fahimtar Abdullahi dan Umar kenan da Aisha da kuma Zaid bin Sabit waɗanda dukkan su sahabban Annabi Muhammad ne idan mace ta shiga haila na uku shikenan babu hali a mai da aure wato in saki na farko ne ko na biyu wannan fahimtar ta Sayyiduna Umar da kuma Abdullahi dan Mas'ud ita ce fahimtar Sayyiduna Usman da Sayyiduna Ali Allah shi kara musu yarda labarin su ya zo cikin littafin al-Imam Shafi'i a mujallal nabi shafi 108 Abdullah ibn Abi Bakar ya bada wani labari yace inna rajulan min al-ansar yuqalu lahu Habban ibn Munqis akwai wani mutum daga cikin musulman Madina ana kiransa Habban ibn Munqis a wannan lokaci sayyidina Usman shi yake halifanci wato bayan mutuwar sayyidina Umar Allah shi kara musu yarda Habban ibn Munqis talaqa imra'atahu wa huwa sahihun ya sau matarsa a lokacin lafiyarsa kalau wa hiya turdi'u ibnatahu ita kuwa matarsa tashi tana shayar da yarsa wato sun haifi ya guda tana shayar da wannan yarinya auren ta ya mutu fa makatha 19 shaharan la tahidu wannan mata ta zauna har watanni 17 bata ga haila ba aurenta ya mutu amma bata ga haila ba tsawon wata 17 me yasa yamna'u harraba'u an tahiba abinda ya hana ta yin haila saboda reno da take yi summa marida ana nan sai mijin nata Habbanu ya kama rashin lafiya ya tsananta shi Abdullah ibn Abi Bakar yace to ni da kaina sai na gaya ma wannan mutumin nace masa inna mar'ataka turidu an tarisa ina fa ganin cewa matarka dinnan tana so za ta gaje ka ka saki matan nan wata 17 kenan fa har yanzu bata yi al'ada ba bata ga jinin haila ba to fa in ka mutu a wannan ciwo ka tabbata matan nan za ta gaje ka don ko bata gama idda ba mace ba za ta gama idda ba in an sake ta sai ta yi jini uku matukar wannan mata dama tana cikin masu yin haila mutumin da jin haka yace haka ne yace ai haka ne muddin Allah ya nufa ka mutu a wannan jinya to wannan mata fa tana cikin masu gadonka fa qala li ahlihi ihmiluni ila usman sai yace ma iyalinsa ku dauke ni ku kai ni wajen sayyidina Usman domin lokacin shine halifa. Aka dauke shi aka kai shi wajen sayyidina Usman, hamaluhu ilayhi fa zakara lahu sha'na mar'atihi, ya gaya masa sayyidina Usman, kaji labarin da ke tsakanina da matata, aure ya mutu wata 17 kenan yanzu, amma fa bata ga al'ada ba saboda shayar da yarinya da take yi. To kuma sai ga Abdullah ibn Abi Bakar ya ce min, wannan jinya da nake ciki in na mutu babu shakka matan nan za ta gaje ni. To wannan abu yasa nace ni ban yarda ba sai mun zo gabanka, haka ne ko a'a? Musamman ya kawo ƙararsa ga sayyiduna Usman. A wannan lokaci da ya kawo ƙaran, wa indahu Ali ibn Abi Talib wa Zaid ibn Sabit, a wajensa akwai sayyiduna Ali yana zaune ga kuma Zaid ibn Sabit, waɗannan dukkan su sahabban Annabi Muhammad. Sayyiduna Usman, fa qala lahumā Usmānu mā tara yani, to me kuke gani? Shin haka ne in wannan mutum ya mutu matan nan za ta gaje shi tunda dai bata ga haila ba? Fa qala, sai suka ce, nara annaha tarisuhu in mata, mu abin da muke gani dama shine muddin wannan mutum ya mutu matan nan za ta gaje shi tunda dai bata gama idda ba. Wa yarisuha in matat, kuma da itan ne ma za ta mutu a wannan hali, to babu shakka shi ma yana cikin magadanta. Faraja'a Habbanu ila ahlihi, sai wannan mutum yace, to ku dauke ni ku maida ni gida. Aka maida shi gida, yace to ba zai yiwu ya saida akuyarsa kuma ta dawo tana ci mai danga ba, bai yiwuwa ya sau mata sannan kuma ta dawo ta yi gadon shi bayan ya mutu, ba zai sabu ba. Me za a yi? Wa akhadhnatahu, sai ya tafi ya karɓe yarsa. An gaya masa cewa dama shayar da yadda ake yi shi ya hana matan ta yi al'ada, don haka sai ya je ya kwace yar. Haramun ne, amma ya kwace saboda dai wannan mata ta ga al'adanta, don in ta ga al'ada kenan za ta fita idda, in ta fita idda ko da ya mutu ba za ta yi gadonsa ba. Ana kwace yar kuwa, falamma faqadat ar-riba, a lokacin da ta rasa yadda take shayarwa, hadat haidatan, sai ta haila daya, summa hadat haidatan ukhra, sannan ta sake yin wani haila, ba ai wa Allah dabara. Summa tufiya Habbanu, sai Habbanu kuma ya rasu. Duk dabararsa dai kada matan ta yi gadon shi. Summa tufiya Habbanu qabla an tahida salisa, kafin ta yi haila na uku sai Habbanu ya rasu. Fa ataddat iddatan mutawaffa anha, shikenan kuma iddanta sai ya canza ya koma ta kaba, don kuwa tana cikin matansa. Wa warasathu, kuma wannan mata ta gaje shi. Don haka yasa malamai suka ce idan aka saumace tana shayarwa ba za ta gama idda ba, matukar tana cikin matan da suke ganin al'ada, to dole fa sai ta yi al'adan nan guda uku kamar yadda Allah ya faɗa. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salatata quru, matan da aka sake su za su jira kafin su yi wani aure sai sun jira qurui uku, wato sai sun jira haila uku. Wannan magana tana cikin majmu'un fatawa na Sheikhul Islam a mujallal na 34 shafi na 24. Malamai suka ce babu laifi don ta sha wani abu wanda zai gaggauta fitar da wannan jini don ta fita idda ɗin, amma muddin al'adanta bai fito ba saboda shayar da ɗa da take yi, wannan mata ba ta fita idda sai fa lokacin da al'adan ya bayyana kuma ta yi jini guda uku kamar yadda Allah Maɗaukaki ya faɗa. Don haka babu shakka daga cikin fahimta biyu ɗin nan na sahabban Annabi Muhammad, fahimtar da tafi inganci ita ce fahimtar da mafi yawan sahabban manzon Allah suka tafi a kanta. Fahimtar ita ce muddin aka saumace to ba ta fita daga wannan idda, bi ma'ana mijinta yana da ikon ya mayar da ita sai fa in ta yi jini uku, kuma ta gama jini na ukun har ta yi wanka, a wannan lokacin ne take fita daga hakkin wannan mijin nata. Wannan fahimta ita ce mafi karfi. Me yasa? Saboda mafi yawan sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatawadda suka bayar kenan. Kuma domin kissa na Barira, baiwar Aisha, Allah shi kara mata yarda, wannan labari na Barira shi ya tabbatar da cewa an samu nassi karara daga manzon Allah akan cewa in an saki mace jini uku ne take ba tsarki uku ake nufi ba wato qur'in nan jini uku ake nufi don haka miji yana da ikon ya mai da ita matukar dai bata gama jini na uku wato ta bata yi wanka bayan ta gama jini na uku ba ita barira baiwa ce a garin Madina a zamanin Annabi Muhammad to takan yi wa Aisha hidima matar manzon Allah kuma tana da aure ana nan su masu mallakan nata sai suka sa mata kuɗi suka ce in ta ba da wannan kuɗi za su yanta ta sun sa kuɗin da yawa ta zo ta nemi taimakon Aisha Aisha ta agaza mata ta biya wannan kuɗi ta yanta ta labarin ta yana cikin al-Isaba littafin Ibn Hajar labari na 10922 da Usdul Gaba labari na 6770 in ka duba Fathul Bari sharhan hadisi na 5282 Ibn Battal yace ajma'a al-ulama anna al-amata idha utiqat tahta abdin fa inna laha al-khiyaru min al-baqa'i fi ismatihi aw al-mufaraqa malaman sunna baki daya fahimtar su ta zama daidai akan cewa ita baiwa idan tana auren bawa idan baiwa tana auren bawa sai ta samu yanci to ita wannan baiwa an ba ta zabi tana da zabin in ma ta ci gaba da zama da wannan bawa a matsayin mijinta ko kuma auren su ya mutu ka'idar musulunci ta ba ta wannan dama fahimtar malaman sunna kuma ta daidaito akan haka in ji wannan malami in dai baiwa tana da aure tana auren bawa ya zamanto ita wannan baiwa ta samu yanci to musulunci ya ba ta dama ko dai ta rike wannan mijin nata ko kuma auren ya mutu kenan tana da ikon ta auri wani daban a cikin sahihul bukhari daga hadisi na 5280 zuwa 82 an kawo labari na Abdullah ibn Abbas wanda yake bayyana cewa mijin barira bawa ne kamar yadda ita ma baiwa ce to gashi yanzu ta samu yanci tunda ta samu yanci Aisha ta biya kuɗin da aka sa mata ta yanta ta kenan tana da zabi in ma ta zauna tare da mijinta ko kuwa su rabu fa khayyarha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ba ta zabi yace to wanne kika ga yafi zaki zauna da mijinki ko kuwa a'a auren ya mutu Abdullah ibn Abbas yace kana zawju barira abdan aswadan mijinta wani bakin fata ne ana kiransa mugisu yana tsananin son ita wannan matar tashi to gashi kuma musulunci ya bata zabi tunda yanzu ta samu yanci ko dai ta ci gaba zama da shi ko kuma auren ya mutu sai yana binta duk inda ta shiga a garin Madina mijin yana binta yana kuka yatufu khalfaha yabki fi turuqil madina duk inda ta shiga mijin yana binta yana ta kuka a hanyoyin Madina wa nawahiha da sassan Madina wa inna dumu'ahu tasilu ala lihiyatihi har hawayensa yana zuba akan gemunsa ya tarabbaha ki hakuri mu zauna tare musulunci ya baki zabi ba a ce dole sai mun rabu ba litaftarahu falam taf'al ita kuwa ta kiyarda duk inda ta shiga saboda tsananin sonta da yake yi yana binta yana ta kuka akan ta yarda ta zauna da shi har dai suka zo wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala annabiyyu a lokacin annabi yana zaune shi da Abbas babban shi manzon Allah yake cewa ya Abbas ala ta'jabu min hubbi mugisin barira baka mamakin irin son da mugisu yake ma barira ka duba mutun da tije kaman wannan yana bin matarsa ko ina ta shiga a gari yana kuka sai da ta yadda ta zauna da shi kai mamakin irin son da yake mata wa min bugbi barirata mugisan kuma kai mamakin kiyayyar da barira take nuna wa mugisu sai Abbas yace to ya Rasulullah ka sa baki mana ko ya yadda ko ta yadda ta zauna da shi sai manzon Allah ya kira ta da ta zo sai ya ce mata laura ja'atihi me zai hana ki kyale shi ki zauna tare da shi tunda musulunci ya baki wannan zabi qala sai ta ce ya rasulullah ata'muruni shin umurni kake bani ya zama min wajibi kenan in zauna da shi ko kuwa a'a an dai gaya min cewa shari'a ta yarda ko dai in zauna da shi ko mu rabu to yanzu da ka kira ni umurnin nan wajibi ne qala sai annabi ya ce inna ma ana ashfa'u ni dai ceto nake kawai na dai sa baki ne saboda tausaya mahalin da ya shiga fa innahu abu waladiki ki tuna mana shine fa baban danki kun haifi da ki yi hakuri ki zauna da shi. Kala tace law a afani kaza wa kaza ma kuntu indahu, wallahi da zai bani kaza da kaza bazan zauna tare da shi ba, tunda bawa ne. Musulunci ya bani dama in ma in zauna da shi ko in rabu da shi, la hajata li fihi, bani da wata bukata wajen sa. Ka duba littafin Abu Dawud da littafin al-Imam an-Nasa'i, wanda Ibn Hajar a dalilin kissan Barira din nan sai da ya ciro fa'idoji da musulmai suke amfana da su game da labarin ita wannan baiwa har guda 300. Ka duba Fathul Bari sharhan wannan hadisi. To akwai hadisin Aisha wanda yake cikin littafin Ibn Majah a mujallal na farko shafin 640. Aisha ta ce a wannan lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam umirat Barira an ta'tadda bi salatihiya, an umarci Barira ta yi idda jini uku, haila uku. Yana cikin Irwa'ul Galil hadisi na 2120. Bisa ga wannan hujja hadisi kenan ya tabbata cewa ma'anan qurui shine haila. Wannan ya nuna cewa fahimtar da tafi inganci kenan daga cikin sabani da aka samu a tsakanin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muddin an saki mace wajibi ne ta jira jini uku, salasata quru, kafin ta yi wani aure, inji Allah madaukaki. Sai dai ita wannan aya bata bayyana mana hukuncin matar da aka sake ta kafin a tara da ita ba. Ayat tana magana ne akan hukuncin matan da an riga an tara da ita a cikin wannan aure, sannan auren ya mutu. To ita wannan mata za ta yi idda jini uku. Game da matan da aka daura aure ba a tara da ita ba, aure ya mutu fa, magana tana suratul Ahzab. Ya ayyuhalladhina amanu,
ya ayyuhalladhina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
Suratul Ahzab aya ta 49, nan ne Allah ya bayyana hukuncin matar da aurenta ya mutu kafin ma mijin ya tara da ita. Ita hukuncinta baya cikin waccan aya ta Suratul Baqara. Ya ayyuhalladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, idza nakahtumul mu'minati, idan kuka auri mata masu imani, thumma talaqtumuhunna, sannan kuka sake su, min qabli an tamassuhunna, kafin ku shafa su, wato Allah yana nufin kafin ku ku yi jima'i da su, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, babu wata idda da matan nan za su yi saboda rabuwa da ku, inji Allah madaukaki. Idan kun yi aure sai auren ya mutu kafin a kai ga jima'i tsakanin miji da mata, to ita wannan mata babu idda a kanta. Allah da kansa ya bayyana wannan hukunci. Famati'uhunna, sai ku kyautata musu, bi ma'ana ku jiyar da su wani jin daɗi, abin nufi shine ku ba su rabin sadaki, inji Abdullah ibn Abbas. Wasarrihuhunna sarahan jamila, ku sake su kyakkyawan sakewa. Amma idan kenan wannan mata ba a kai ga tarawa da ita a cikin wannan aure ba, wannan ayar take nuna cewa ba ka da ikon ka yi saki sai an yi aure. Ya ayyuhalladhina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna, sai kun yi aure sannan kuke saki. Wanda ya saki kafin ya yi aure, malamai suka ce sakin sa bai tabbata ba, saboda hadisai da yawa waɗanda ma suka samo asali daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah da kansa ya faɗa, yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 1916, sahihu sunan Ibn Majah hadisi na 1667, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la talaqa qabla nikahi, babu saki kafin a daura aure. La talaqa fi ma la tamliku, babu saki game da auren da baka riga ka mallake shi ba. Da yawa mutane sukan yi irin wannan tambaya, ina hukuncin mutumin da yace wa mace idan an daura auren mu na sake ki, to ai ba daura auren ba, don haka wannan sakin shirme ne. Allah yace sai an yi auren kafin nan kuke saki. Idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna, idan kuka auri masu imani sannan kuka sake su. Manzon Allah kuma ya fassara da cewa ba a yin saki kafin a yi aure. koda ka faɗi kalmar saki ɗin sau dubu, wannan kalma ba ta da tasiri tunda baka riga ka auri matar ba. Sannan kuma ita wannan aya ta suratul baqara har yanzu bata ayyana wasu mata waɗanda ba su yin haila ba, ai akwai matan da ba sa ganin al'ada saboda tsufa ko saboda yarantaka. Babu mamaki tsufa yawan shekaru yasa ita mata hailanta ta ɗauke, ko kuma saboda ita matar yarinya ce bata kai ta fara haila ba sai aurenta ya mutu, tunda musulunci ya ba da dama ana ɗaura aure tsakanin yara yarinya ko bata kai ga ganin jini na al'ada ba, musulunci ya halatta a ɗaura musu aure. To don haka idan aka samu auren ya mutu fa, ita wannan yarinya da take karama bata fara jini ba, da kuma ita waccan da shekarunta sun yi yawa har ma ta bar ganin al'ada, Allah madaukaki bai bayyana hukuncinsu a cikin wannan aya ta suratul baqara ba. Al-Imam al-Hakim ya kawo hadisi na Ubay ibn Ka'b yana cikin littafinsa al-Mustadrak, kuma ya ce hadisin ingantacce ne a juz'i na biyu shafin 492. Al-Imam al-Hakim ya kawo hadisin Ubay ibn Ka'b ya bada labarin cewa inna nasan min ahli al-Madina, akwai wasu mutane daga cikin Madina, lamma unzilat hadhihi al-ayatu allati fil baqara, a lokacin da waccan aya ta suratul baqara ta sauko, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, idan an saki mata su zauna su jira haila uku, sai wasu mutane daga Madina suka zo ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ita wannan aya ta suratul baqara da ta sauko, hadhihi al-aya allati fil baqara fi iddati nisa, suka ce laqad baqiya min iddati nisa'i idadun lam tuzkar fil qur'an as-sigar wal kibar allati qad inqata'a anhunna al-hiyab, akwai wasu mata waɗanda Allah bai bayyana iddar su ba. Wannan aya ta suratul baqara bata bayyana iddan waɗannan matan ba, ita aya ta yi magana ne akan matan da suke yin haila. To ai akwai mata da shekarunsu suka yi yawa ba sa haila, su kuma idan aurensu ya mutu yaya iddar su take? Akwai kuma yara waɗanda ba su kai su fara ganin al'adan ba, wa zawatil hamli, sannan akwai masu ciki, mata in suna ciki ba sa al'ada galibi. To waɗannan mata da ba su yin al'ada saboda tsufa ko saboda yarantaka ko saboda juna biyu, su kuma ina hukuncinsu? Shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya ta suratul nisa'il qusra, malamai suna kiran suratul talaq da cewa an-nisa'ul qusra, suratul nisa'il qusra wato gajeruwar surar da ta yi magana akan hukuncin mata ita ce suratul talaq. Akwai suratul nisa wacce take gaban suratu Ala Imran, wannan ita ce suratul nisa al-kubra, babban sura da ta yi magana akan hukuncin mata. Sura kuma karama da ta yi magana akan hukuncin mata ita ce suratul talaq. Allah ya saukar da aya wallahi ya isna min al-mahid,
wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahidn وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.
A lokacin da waɗannan sahabban Annabi Muhammad suka kawo wannan damuwar su ga manzon Allah, suka ce ya Rasulullah, waccan aya ta suratul baqara ta yi magana akan matan da suke yin al'ada, to akwai matan da ba su yin al'ada, su kuma ina hukuncin su? Allah ya saukar da wannan aya, wallahi ya isna min al-mahid, matan da suka ɗebe tsammanin ganin haila saboda yawan shekaru min nisaikum in irtabtum, in kuna shakkan hukuncin su, to ga aya za ta yi muku bayani. Fa iddatuhunna thalathatu ashhurin, iddasu wata ne guda uku, lissahin wata za a yi ba jini ba. Wancan da aka yi magana ta suratu baqara wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, hukunci ne na matan da suke ganin al'ada, waɗanda shekarunsu suka yi yawa har ba sa yin haila, inji Allah, to hukuncinsu wata uku ne, za su yi lissafin wata ba lissafin jini ba, watanni uku. Sai Allah ya ce wallahi lam yahidna, da kuma waɗanda ba su fara yin ma haila ɗin ba, kamar yara ƙanana kenan. da yara kanana waɗanda ba su fara yin haila ba, da mata waɗanda shekarunsu suka yi yawa har ma hailar ta ɓace musu, waɗannan hukuncinsu idan aure ya mutu wata uku ake lissafi, in ji Allah Maɗaukaki. Sai ya ce wa ulatul ahmali, su kuwa masu juna biyu, mata da suke da ciki, ajaluhunna an yaba'na hamlahunna, ƙarshen iddarsu ita ce su haifi abin da ke cikinsu. Da zaran mace ta haihu ta gama idda, in ji Allah Maɗaukaki. Wa man yattaqillaha yaj'allahu min amrihi yusra, duk wanda ya kiyaye dokar Allah, Allah zai sa masa sauki cikin al'amuransa. Al-Imam Malik ya kawo labarin da aka yi tambaya ga Abdullahi dan Umar, wani labari wato wanda aka yi tambaya ga Abdullahi dan Umar sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anil mar'ati yutawaffa anha zawjuha wa hiya hamilun, mata ce mijinta ya mutu tana da ciki, faqala, sai Abdullahi dan Umar yace, idza waba'at hamlaha faqad halat, da zaran ta haihu shikenan halal ne, kuma kowa ya neme ta da aure. To wannan fatawa ta sayyidina Umar ce, sayyidina Umar mahaifin Abdullahi dan Umar shin yake cewa, law waladat wa zawjuha ala saririhi lam yudfan la halat, da a ce mutum ne zai mutu ya bar matarsa da ciki, ya mutu ya bar matarsa da ciki, amma an tafi an kai gawarsa za a wanke, ba a ma wanke gawan ba, an kai bayan gida shikenan sai matar ta haihu. Sayyiduna Umar halifa daga cikin khulafa'ur rashidina yace wannan mata ta gama idda, da mutuwan mijin zuwa wankansa a ce bai minti biyar ba, muddin ta haihu shikenan, da zaran ta haihu bayan mutuwarsa matan ta gama idda. Inji sayyidina Umar, Allah shi kara masa yarda. Kuma fatawa ce ma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi da kansa Annabi ne ya bada wannan fatawa, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin Qur'ani, wa ulatul ahmali, masu juna biyu, ajaluhunna an yaba'na hamlahunna, ƙarshen iddansu shi ne su haifi cikin abin da ke cikinsu. Da zaran mace ta haifi abin da ke cikinta shikenan ta gama idda, in ji Allah Maɗaukaki. Sannan ga labarin da Subai'a ta bayar bintul Haris a yana cikin Sahihu Muslim, hadisi na 1484. Ita Subai'a tana cikin mata da suka yi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kanat inda Sa'ad bin Khawla, tana ƙarƙashin wani mutum da ake kiransa Sa'ad bin Khawla, yana cikin waɗanda suka yi yakin Badar, Allah shi ƙara masa yarda. To ana nan mijinta ya rasu, Subai'a bintul Haris mijin nata ya rasu. Fa wada'at hamlaha, sai ta haihu, dama ya batta da ciki, qabla an tanbiya arba'atu ashhurin wa ashrun, kafin wata hudu da kwana goma su wuce sai ta haihu, dama ta kaba wata hudu ne da kwana goma. So ita mijin nata ya mutu ya batta da juna biyu, kafin wata hudu da kwana goma min wafatihi, daga mutuwarsa sai ta haifi da. Falakiyaha Abu Sanabil, akwai wani sahabi da ake kiransa Abu Sanabil bin Bakak, ya sadu da ita hanya, hina ta'allad min nisa min nifasiha wa kad ikhtalat wa tazayyana, ta riga ta sa kwalli, ta yi kwalliya. Yace mata, akwai alamar da la'allaki turidina nikaha, akwai alamar da yanzu kin yi shirin zaki aure kenan. Tace kware kuwa, sai yace a'a, ba zai yi ki aure ba, innaha arba'atu ashhurin wa ashhurun, ai wata hudu da kwana goma aka ce min wafati zaujiki, daga mutuwar mijinki. Sannan shi mijin ki dinnan da ya mutu Sa'ad bin Khawla bai kai wata hudu da kwana goma ba, don haka ba za ki aure ba. Tace haka ne, yace haka ne, sai ta tashi ta zo ga Annabi Muhammad, kwana goma na ta kaba. Sai gashi na hadu da Abu Sanabil bin Ba'kak, yake ce min ai ba hali in yi wani aure sai an samu watanni hudu da kwana goma daga mutuwar wannan mijin nawa, ni kuma an gaya min cewa idan na haihu shikenan na gama idda. Menene gaskiyar abin? Sai manzon Allah ya ce, irba'i bi nafsiki, ki sassauta wa kanki, kar hankalin ki ya tashi. Faqad halla ajaluki, ai wa'adin ki ya riga ya cika, tunda dama kina da juna biyu, idza wa ba'ati hamlaki, tunda kin haifi da, da zaran kin haifi da, kin haifi cikin shikenan, ajalin idda ya riga ya cika. Fadin haka ke da wuya shikenan sai ta tafi, dama ta riga ta yi wanka, ta fita daga wannan idda, ta samu ma'auri, suka zo ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya daura musu aure. Hadisin yana Sahihul Bukhari da Sahihu Muslim, yana bayanin sa yana Fathul Bari mujallal na 9 shafin 471. Bisa ga wannan dalili, malamai suka ce ita mace idan dai mijinta ya rasu tana da juna biyu da zaran ta haihu shikenan ta gama idda. Fatawa ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 2022 Fathul Bari mujallal na 8 shafin 654. Abdullah ibn Mas'ud yace fa kullu mutallaqatin aw mutawaffa anha zawjuha fa ajaluha an tabaa hamlaha. Dukkan wata mace imma aurenta ne ya mutu an sake ta ya zamanto tana da juna biyu, ko kuwa mijinta ne ya mutu ya batta da juna biyu, to da zaran ta haihu shikenan ta gama idda. Ita ma waccan da mijinta ya mutu ya batta da juna biyu, da zaran ta haihu ta gama ta kaba. Fatawar manzon Allah kenan, fatawar sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan. Abu na biyu wanda ita wannan aya ta suratul baqara take karantar da mu, Allah yace wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, sai yace wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Baya halatta ga mata idan an sake su su boye abinda Allah ya halitta a cikin mahaifansu, in dai sun kasance suna imani da Allah da kuma ranar ƙarshe. Haramun ne matan da aurenta ya mutu ta boye gaskiya. Idan wato auren nan ya mutu tana da juna biyu, wajibi ne ta faɗa ta ce auren nan fa ya mutu ina da juna biyu. Sannan haramun ne ta ɓoye al'amarin hailanta, wanda yake nuna maka cewa musulunci ya bada dama abinda mata ta faɗa shi za a yadda da shi. Da zaran mace ta ce ta gama idda shikenan sai a yadda, babu tone-tone, babu bincike. Don Allah ya ce su ne aka haramta wa su ɓoye gaskiya, kai kuma ba a tilasta maka ka bincike su ba. In aure ya mutu mace ta ce ta gama idda shikenan, aure ya ƙare kenan, idda ta ƙare. Idan kuwa akwai zargi da ake yi, to malamai suka ce nan ne shari'a ta bada dama a yi bincike. Amma matukar ba zarginta ake ba, Allah ya bada damar a ɗauki maganar da ta faɗa, illa dai ita ne ta ji tsoron Allah. Kada ta ɓoye gaskiya game da al'amarin hailanta ta ce idda ya cika alhali bai cika ba. Ta ji tsoron Allah. Kada ta ɓoye al'amari game da juna biyu, idan tana da ciki wajibi ne ta faɗa cewa lallai fa tana da juna biyu. Allah ya ce in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, amma fa in matan suna imani da Allah da kuma ranar ƙarshe. Abu na uku, Allah madaukake ya ce wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha. Allah madaukake ya ce mazansu suna da haƙƙin su mayar da aurensu, fi zalika bi ma'ana fil idda. Muddin mace bata gama idda ba, miji yana da ikon ya maida matarsa, in dai sakin na farko ne ko na biyu. Ba daidai bane a ce sai an nemi yardan ita wannan mata ko an nemi yardan iyayenta. Matukar babu wani cutarwa a cikin wannan aure, da zaran miji ya ce ya mayar da matarsa shikenan aure ya koma. Ba sharadi bane sai matan ta yarda, idan dai auren mutuwarsa na farko ne ko na biyu, ba dai saki na uku bane. To mutum yana da ikon ya maida matarsa, in aradu islaha, matuƙa suna da nufin su gyara tsakaninsu shi da matarsa. Abu na hudu, Allah ya ce walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf, mata suna da haƙƙi kamar yanda akwai haƙƙin mazansu a kansu, bil ma'ruf bisa adalci. Wato Allah madaukaki bai maida aure kamar bauta ba. Bauta bi ma'ana ka ɗauki matarka tamfar baiwa. Ya kamata ka gane Allah madaukaki ya ba wa matarka haƙƙi a kanka, sannan kai ma kana da haƙƙi a kanta, in ji Allah madaukaki. Walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf, mata suna da haƙƙi a kan mazansu kamar yadda maza suke da haƙƙi a kan matansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin abinda wannan aya take nufi a cikin hadisin Amr ibn al-Ahwas, wanda yake cikin sahihu sunan Ibn Majah, hadisi na 1501. Amr ibn al-Ahwas yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, annabi yace ala kusani inna lakum ala nisaikum haqqan, matanku kuna da haƙƙi akan matanku, wali nisaikum alaikum haqqan, kuma su ma matanku suna da haƙƙi akanku. Manzon Allah yake gaya masa habbansa, kuna da haƙƙi akan matanku kuma matanku suna da haƙƙi akanku. Sai manzon Allah yace fa amma haqqukum, haƙƙinku da yake kan matanku, ala nisaikum fala yuti'na furushakum man takrahuna, ba daidai bane matanku su kyale wanda ba kwa so ya taka shimfidan ku. Shimfida in taka ce, to haramun ne matarka ta kyale wani ya hau wannan shimfida, matukar baka yadda ba. In an ce shimfida ko menene, hatta taburma,
duk abin da ya zamanto dukiyar miji ne ba daidai bane mace ta kyale wani yayi amfani da wannan dukiya ba tare da izinin mijinta ba.
Wala ta'azanna fi buyutikum man takrahuna, sannan kada mata su yi ba da izini wani ya shigo cikin gidajenku wadanda ku ba kwa so, bi ma'ana sai wanda kai ka yadda kafin nan matarka za ta ba wa izini ya shigo gidan. In ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala wa haqquhunna alaikum, haƙƙinku kuma da yake kan haƙƙin mata da yake kanku, an tuhsinu ilayhinna, shine ku kyautatawa matan, fi kiswatihinna, ta wajen suturansu, wa ta'amihinna, da abincinsu ku kyautata musu, inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenan mata na da haƙƙi akan maza, maza ma suna da haƙƙi akan mata, yadda Allah ya faɗa, walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Hakanan hadisi yazo cikin sahihu sunan ibn majah, hadisi na 1500, hadisin muawiya bin haida. Shi da kansa ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma haqqul mar'ati ala zawji, ya rasulullah, menene haƙƙin mace akan mijinta? Kala sai annabi ya ce an tutu'imaha idza ta'imta, in ka ci to ka ciyar da ita, wa an taksuwaha idza tasaita, in ka saka kaya to ita ma ka saka mata, wala tadribil wajha, kada ka doki fuskanta, wala tuqabbih, sannan kada ka aibanta halittanta, kada ka munana halittan ta ka zage ta, wala tahjur illa fil baiti, sannan kada ka kaurace mata face a cikin gidan, wato koda ta yi laifi ne zaka nisance ta saboda horo, to ka tabbata dai a gidan ne, kada a samu kabar kwana a gidan. Wannan hadisin mun sha bayani akan sa kamar yadda yazo a cikin Aunul Ma'bud, ya dauko maganar wani malami da yake cewa wa hadha amru irshadin yadullu ala anna min kamalil muru'a, wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa daga cikin abin da ake so na kamala na mutuncin mutum, wato baka zama ka samu cikakken mutunci a matsayinka na miji, face ka dauki wannan hadisin na annabi Muhammad. Ana son ka dauki wannan hadisi, in ka dauki wannan hadisi lokacin kake samun cikakken mutunci, saboda ka dauki umarnin manzon Allah tattare da zama da iyali. Annabi ya ce an yutimaha kullama akala, duk sa'ilin da ka ci abinci to ka ciyar da matanka. In kana so ka zama mai adalci yadda manzon Allah ya siffanta, to da zaran ka tafi waje ka sai tsire ka ci, rike wa matarka. Abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan. Domin musamman Muawiya bin Haida ya tambayi annabi akai ma haqqul mar'ati ala zawji, menene haƙƙin mace akan mijinta, me haƙƙin mace akan mijinta? Sai manzon Allah ya ce an tutu'imaha idza ta'imta, in ka cika ciyar da ita, wa an taksuha idza tasaita, idan kuwa ka saka kaya to ita ma ka sa mata. Shine malamin da yake cewa ba tilas bane, amma ga wanda yake son ya bi umarnin annabi Muhammad 100%, ya kyautata biyayyarsa ga sunnar manzon Allah, to idan ya ci wani abu a waje ya rike wa matarsa, wa an yaksuha idza tasa, kuma in ya dinka kaya yayi kokari ya dinka mata. Da yawa kakan samu mutumin da yake da kwano a waje, yana da abinci da ake saka masa a hotel, don haka bai damu da abincin gida ba. In ya taho aka ce ga abinci, dama abincin bai bada nama ba, sai ce wannan lami ne, ani na koshi, tuni ya riga ya ci a waje, bai yi adalci ba, bai dauki umarnin annabi Muhammad ba. Abinda manzon Allah ya faɗa, in ka cika ciyar da ita, wannan shine cikakken adalci na aure. Shi yasa Allah ya ce walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf, bil ma'ruf bi ma'ana bisa adalci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su mata suna da haƙƙi a kanku, kuma kuna da haƙƙi a kansu, haƙƙinku da yake kansu kada su kyale wanda ba ku so ya zauna a kan shimfiɗanku. Misalinsa shi ne labarin Ummu Habiba, matar manzon Allah. Ummu Habiba tana cikin matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asalin sunanta Ramla, Ramla bintu Abi Sufyan, ana kiranta Ummu Habiba, uwar Habiba, saboda ta haifi ya mai suna Habiba da wani mijinta da ake kiransa Ubaidullah bin Jahash, suna cikin mutanen da suka fara musulunta a gaban annabi Muhammad. Ubaidullah bin Jahash da matarsa Ummu Habiba, ita ce Ramla, sun musulunta da farko. Babanta shine Abu Sufyan, yana cikin manyan makiyan annabi Muhammad a farkon musulunci. Kuma kabilarta Banu Umayya, wannan kabila su ne suka musulunta daga baya, daga cikin kabilun Makka. Ya zamanto ita wannan mata ta yi ƙarfin hali ta karɓi musulunci,
kuma a dalilin musuluncin nan saboda tsananin azaba da ake gana wa musulmai manzon Allah ya umarni musulmai su yi hijira su koma Habasha tana cikin waɗanda suka yi hijira da ita da mijinta Ubaydullah ibn Jahash suka koma Habasha suna zama saboda tsira da addinin su to dama tun kafin su yi hijira sun haifi ya ita ce Habiba din ka duba al-isaba a mujallal na 7 shafin 114 to abin takeici bayan sun koma Habasha sai mijinta ya zama kirista yayin ridda shi Ubaydullah ibn Jahash din yayin ridda da kanta ta bada labari take cewa ra'aitu fil manam ranan na kwanta sai nayi mafarki ina mafarki sai naga mijina a wata siffa mummuna Ubaydullah ibn Jahash wannan mafarki da nayi sai na razana ya tada hankali na tace to wa asbahatu da gari ya waye fa idha bihi qatta nasara sai gashi ya tabbata cewa mijinta yayi ridda a jiya wato riddan da yayi shine dalilin ta tai wannan mummunan mafarki to da safe sai take gaya masa tace masa kaji kaji fa mafarkin da nayi jiya ga abin da na gani na ganka a wata mummunan siffa sannan kuma ga labarin da ya tabbata cewa yanzu ka bar musulunci wannan abin da ta gaya masa bai daga hankalinsa ba inji ta tace fa akhbartuhu bil manami falam yahful bihi na bashi labarin mafarkin amma bai damu ba wa akabba alal khamri sai ma ya nace mashan giya hatta mata bai dade ba kuma ya mutu a kafirci a wannan siffa to ummu habiba bi ma'ana ramla bintu abi sufyan gashi tana da daraja babanta babban mutum ne a garin makka ga irin jarabawar da ta samu kanta ta rabu da ƴan uwanta saboda addinin Allah sannan ta bar garin makka saboda addinin Allah bayan ta koma Habasha ga mijin nata yayi ridda kuma ya mutu akan shan giya kaga wannan ta shiga wani babban jarabawa tace ina kwance na kwanta fa atani atin sai na sake yin mafarki fi naumi fa qala sai a mafarkin aka ce min ya ummal mu'minin ya ke uwar masu imani da jin haka fa fazaitu sai na farka sai na razana ya ke uwar masu imani me ake nufi kenan da wannan mafarki abin nufi za ta auri annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fama huwa ina mafarkin nan da safe illa an inqabat iddati fama sha'irtu illa bi rasulin najashi yasta'zin sai ga dan sako daga wajen sarkin Habasha annajashi ya sako mace ta zo ana kiranta Abraha ta zo daga wajen sarkin Habasha da sako zuwa gare ta faqalat bayan mun gaisa sai take ce min innal malik yaqulu laki wakili man yuzawwijuki sarki ya ce ki wakilta wanda zai daura miki aure musamman sarkin Habasha ya aika mata wannan sako dama can a karkashin sa suke sun yi hijira sun koma wajen shi shi yake kulawa da su ya aika ita wannan mata akan ta je ta gaya ma ummu habiba ta wakilta wanda zai karba aurenta wato wa zai walicci aurenta tace to ba hali in saba masa fa arsaltu ila Khalid bin Sa'id al-Umawi ni dai ban yi musu ba sai na aika ma Khalid bin Sa'id yana cikin waɗanda suka yi kaura zuwa Habasha a wannan lokaci da yazo ta ce masa to kaji kaji ga dan sako ya taho min daga wajen sarki akan cewa in wakilta wanda zai karbi aure na wanda zai walicce ni saboda haka nace ka je ka walicce ni fa wakaltuhu fa u'tiyat siwarain min fidda ita wannan mata da ta zo mata Abraha daga wajen sarki sai ta kawo mata warwaro guda biyu na azurfa kyauta ne daga wajen sarki musamman falamma kana al-ashiyu da yamma amara najashi Ja'far bin Abi Talib sai sarkin Habasha ya kirawo Ja'far wan sayyidina Ali dama lokacin duk suna hijira suna can kasar Habasha ya kira shi da wasu musulmai waɗanda suke tare da su a can Habasha din wa man hunaka minal muslimina fa hadaru suka taru a wajen sarkin Habasha fa khataba an-najashi bayan sun hadu dama can an-najashi ya riga ya musulunta domin abin ya auku ne a shekara ta 7 daga hijiran annabi Muhammad bayan sun hadu fahamidallaha annajashi ya gode ma Allah wa asna alaihi yayyabo gare shi wa tashahada yayi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa qala sanan yake amma ba'du fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kataba ilayya manzon Allah ya rubuto takadda daga Madina ya aiko min wasiqa an uzawwijahu ummu habiba yace min in aurar masa da ummu habiba dinnan saboda shi kansa annabi ya zamanto shi zai ci gaba da renon imanin ummu habiba Allah shi kara mata yarda Annabi ya aiko min wasiqa daga Madina akan cewa in aura masa Ummu Habiba fa ajabtu ni kuma na amsa masa cewa zan aura masa. Wa qad asdaqtuha anhu 400 dinarin na bada sadaki a madadin Annabi dirhami 400 wanda yayi daidai da miliyan 2 kenan a yanzu naira miliyan 2. Yace wannan ni na ware na bayar da shi a madadin Annabi Muhammad. Kuma sakabar da naniyar sannan ya ɗebo kuɗin ya zuba suna kallo ya ce ga kuɗin. Aka ɗaura aure wa amila lahumun najashi an najashi ya shirya fa'aman abinci aka yi walima fa aka zo suka ci. Falamma wasala ilayya almal bayan an gama ɗaura aure sannan shi wannan waliyin nata ya ɗauki wannan sadaki ya kai mata. Da aka kawo mata sadakin sai ta ce a'taitu abrahata minhu 50 dinara sai na ɗauki sulle 50 daga cikin wannan sulalla 400 din na ba mu ita wannan dan yar sako ta sarkin Habasha na ce ga wannan a matsayin tukuici ne gare ki. Kala ta ce faraddata alai sai ta dawo min da kudin ta ce ba za ta karba ba. Yaya ba za ki karba ba? Ta ce innal malika azima alayya bizalika sarki ya karfafa min ya tsawatar min ya ce idan kin bani wani abu kada in karba. Waraddat alayya ma kuntu a'taituha sai ta dawo min da duk kyautan da na yi mata awwalan da farko. Bayan abin ya auku washe gari thumma ja'atni min al-gadi bi udin wa warsin wa ambarin aka zo mata da nau'ukan turare kyaututtuka da dama wa zabadin kaseer faqaddimat bi ma'a rasulin ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga dan sako manzon Allah ya turo shi daga Madina a tafi masa da matarsa akai masa ita can. Aka dauki Ummu Habiba da ita da yarta Habiba ita ce Ramla da yarta Habiba aka kai su Madina tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan ta tare wajen manzon Allah ba da dadewa ba shi ko babanta Abu Sufyan ana ta gwabza yaki tsakaninsa da manzon Allah an yi yakin Badar an yi yakin Uhud an yi yakin Khandaq har dai aka kulla sulhu. Bayan an kulla sulhu babanta yana Makka sai yana tsoron sulhun nan ya samu matsala aka wakilta shi tashi ya zo Madina ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam a karfafa wannan sulhu fa yanzu za a zauna lafiya tsakanin Annabi da kuma kafiran Makka. Abu Sufyan ya tashi ya iso Madina dama ya samu labari cewa manzon Allah ya aure yar shi sai ya ce to saboda abin da ya kawo shi don a karfafa sulhu ne bari ma ya wuce gidan yarsa. Sai gashi ya iso gidan Ummu Habiba cikin matan Annabi Muhammad fadakala alaiha yana zuwa ya shigo gidan. Falamma zahaba yajlisu ala firashi rasulillahi yana shigowa sai ga shimfidar manzon Allah dama yana ajiye dama akwai taburma ta manzon Allah a shimfide. Abu Sufyan yana zuwa ya shigo gida kawai sai ya miƙe zai ya nada riga zai zauna a shimfidar manzon Allah tawwat hudunahu wup sai ta zara wannan taburman ta nade. Faqala sai yace ya bunayya kake iyata aragibti bi hadha alfirash anni anbi anhu to ɗayan biyu ko dai ni kike kyamata kar in zauna akan shi fidan nan saboda daraja ta bata kai da babanki zai zauna akai ba za a kawo wani kenan shin fida da tafi wannan zauna ko kuma a shin fida da take da darajar da tafi ni shi yasa kika nade wanne ne cikin biyu din nan wanne aka kyamata shin fidar ko ku wani. Kala sai ta ce a huwa firashu rasulillah wannan shin fidar da kake so ka zauna fa shin fidar manzon Allah ce bata ce shimfidan mijina ba sai ta bawa Annabi darajanta mafi girma shimfidar manzon Allah ne ba fa bata ce shimfidan mijina ba tace wannan shimfida da zaka zauna akai shimfida ce fa ta manzon Allah wa anta imru'un najasun mushriku kai kuwa mutun ne najasa kafiri yaushe zaka zauna a shimfidar manzon Allah. Fa kala sai Abu Zubayr ya tagumi ke laqad asabaki ba'di sharrun lalle bayan rabuwar mu da sharri ya same ki. Allahu akbar yanzu ni kike gaya ma haka ni ne na jasa mushriki don haka ba zan ma zauna akan shifidar manzon Allah ba. Allah ke cewa la tajidu qauman yu'minuna billah
la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man haddallaha wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون
Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka samu mutanen da suke imani da Allah da kuma ranar karshe yuwaduna man hadda Allah wa rasula suna kaunar wanda ya saba ma Allah da manzon shi ba za ka samu ba inji Allah ba za ma ka samu ba inji Allah in dai suna imanin da Allah da kuma ranar karshe to ba za ka samu ma suna son kafiri ba ba zai yi ba لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الله يقول ولو كانوا آباءهم قودا إيا ينسون أو أبناءهم قويا ينسون أو إخوانهم قويا ينسون أو أشيرتهم قودا ينسون إن أكو إيماني تباكى في تسون وني أكن صن الله دنمن زن الله bai yiwuwa a fifita son wani mutum akan son Allah ko son annabi Muhammad ko waye shi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa suna daraja shi iyakan darajawa Allah ya ce ulaika kataba fi qulubihim al-iman wadannan su ne mutanen da Allah ya rubuta imani a zukatansu Allah ka ba mu wannan sifa wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma Allah yake karfafa musu da wani ruhi daga wajensa wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma Allah zai shigar da su gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin su khalidina fiha suna masu dawwama a gidan aljanna radiyallahu anhum Allah ya yarda da su warabu anhu sun yarda da abinda Allah ya ba su ulaika hizbullah waɗannan su ne ƙungiyar Allah Allah ka samu cikin ta ala inna hizballahi humul muflihun Allah ya ce ku sani ƙungiyar Allah ita ce nasara Aisha ta ce lokacin da Ummu Habiba ta zo mutuwa domin ta riga Aisha mutuwa Allah shi kara musu yarda sai ta aika ma Aisha ta ce Aisha ki zo ina bukatan ganinki da ta zo sai ta ce mata kad kana yakunu bainana ma yakunu bainal bara'ir mu matan annabi mun zauna tsakanin juna to kuma akwai kishi babu mamaki a dalilin kishi wani abu na sabani ya shiga tsakanina da ke abinda yasa na kira ki fatuhallilinani min zalika ina so ki yafe min duka sabanin da ya auku tsakanina da ke Aisha ta ce fa hallaltuha sai na yafe mata wastaghfartu laha na kuma nema mata gafaran Allah ta sake aikawa a kirawo Ummu Salama aka kira Ummu Salama ta ce mata da ni da ke duka matan manzon Allah ne abubuwa sukan auku tsakanin kishiyoyi ina son ki yafe min abubuwan da suka auku Ummu Salama ta yafe mata sai take cewa laqad sarartini saraki Allahu haqiqa kin faranta min rai ke ma Allah faranta miki rai kafin ta bar duniya sai da ta nemi yafewan matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan yake gwada maka cewa yana da kyau duk sa'ilin da ka zauna da mutum kai kokari ka nemi yafewarsa babu mamaki akwai abin da kai wanda shi bai sani ba kai ka aikata masa shi bai ji daɗi ba kai kuma baka yi shi da gangan ba kuma akan samu abin da ma ka yi din da gangan saboda tsawon lokaci har ka manta sai ka ce wani a yafe min Allah shi kara musu yarda abu na biyar wanda ita wannan aya take karantar da mu Allah ya ce walil rijali alaihinna daraja maza suna da daraja akan mata wallahu azizun hakim Allah shine mabuwayi mai hikima wato darajan da maza suka samu akan mata saboda halittar da Allah madaukaki ya musu domin ya faɗa ya ce wa lirrijali alaihinna daraja sannan ya faɗa mana kuma a wata aya ta suratul nisa'i ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd وبما أنفقوا من أموالهم
فالصالحات
قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا
والله يتولي الرجال عليهن درجة ماذا سناد درجة أكم ماتا والله عزيز حكيم يا ساكي ميميتاوى سورة النساء يتي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض mace in musulma ce to ta guji cewa maza da mata daidai suke in dai musulma ce wannan dabi'a ce ta kafirai da zaran mace ta fito ta ce mu muna buƙatar a daidaita tsakaninmu da maza wannan mata idan ta san abin da ta faɗa tana iya fita musulunci sai dai fa in ta faɗe shi ne a halin rashin sani Allah madaukaki ya daukaka darajar maza akan mata haka ya faɗa mana a cikin Qur'ani haka manzon Allah ya tabbatar mana a hadisansa saboda matan kafirai suna faɗa kai ke mace musulma bai kamata ki faɗa ba ki ce wai darajar namiji ɗaya take da darajar mace wallahi ba gaskiya bane kuma su kansu sun san ƙarya ne bai yiwuwa a ce taron maza ɗaya ne da taron mata bai yiwuwa a ce halittar namiji ɗaya take da halittar mace ita kanta mace ta san halitta ta namiji tana sama da halittar mace wannan halitta ce ta Allah Allah ya fifita halittar namiji akan mace Allah bai yi zalunci ba kowa Allah ya bashi halittar da ta dace da shi amma a ce za a daidaita wannan ƙarya ne in wata ta yi musu ka nemi kwaɗo
Allahu akbar
ka bari sai mata sun taru ka jefa kwaɗo a ciki
Allahu akbar
الرجال قوامون على النساء الله يتي ماذا سوكي طيواء كم ماتا بما فضل الله بعضهم على بعض سبو ده لتر ده الله يتي في تانا ساشي أكن ساشي كون قوانا نفس قرآني نفسيني نقرآني الله ده كان سيكي فتن وانا مغانا بما فضل الله بعضهم على بعض saboda Allah ya fifita sashin halittar akan wani sashi don haka yasa yake namiji shi zai kula da mace wa bima anfaqu min amwalihim kuma saboda abin da maza suka bata na dukiyarsu namiji shike bada sadaki a ka'idar musulunci kafin ayi aure fasalihatu qanitatun hafizatun masu biyayya ne inji Allah matan kwarai ashe duk mace in bata biyayya ba matar kwarai bace فالصالحات ما تنقري قانتات بمعنى مطيعات ما تبيئيان يعني حافظات للغيب ما تطرن غيبي بما حفظ الله أبين دا الله يطري أقي حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم وان دي فسر وانا النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشيوى خير النساء حديث ينسكن الصحيحة حديث ندبودة أريتك الثلاثين دا تقص ما في في تيادك تشكن ماتا ما تد تفي درجة annabi yace allati idza nazarta ilaiha sarratka ita ce wacce in ka kalle ta sai hankalinka ya kwanta wa idza amartaha ata'atka in ka bata umarni sai ta yi maka biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa idza gibta anka wa idza gibta anha hafizatka fi maliha fi malika wa nafsiha idan baka gidan ne kai tafiya ita wannan mata sai ta tsare maka dukiyarka kuma ta tsare jikinta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka shine sai karanta wannan aya ta suratul nisa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitatun annabi ya fassara da cewa matar kwarai mace da tafi daraja ita ce wacce mijinta in ya kalle ta yake jin dadi daga nan kake gane kuskuren mata mace bai kamata ta zauna a cikin kazanta ba mace bai kamata ta zauna a cikin siffa mara kyau ba domin in ta yi haka tana ma saba maganar Allah ne da kuma maganar manzon Allah ya kamata mace ta zauna ko da yaushe a siffan da in mijinta ya zo ya ganta zai sha'awa inji manzon Allah
yace ita wannan mace a kiyama ita ce matar da tafi daraja, matan da mijinta da ya kalle ta zai sha'awa. Amma wasu mata ganin cewa shekarun su ya ja, don haka ko adam ma ba sa yi. Allah bai bambanta mata matasa da kuma tsofi ba. Duka wata mace ya kamata a ce tana zama a cikin siffan da mijinta zai sha'awanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa idza amartaha ata'atka, kuma in kai mata umarni sai ta yi maka biyayya. Saboda wannan magana ta Allah, qanitatun, matan kware masu biyayya ne, qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma in baka nan, ita wannan mata tana tsaran dukiyanka kuma ta tsare ranta. Don haka matar kwarai ita ce wacce in kai tafiya baka fargaba, gidanka al'amuranka za su lalace. Ka tabbata ko baka nan, matan nan za ta tsare dukiyanka, in ka dawo za ka same shi kamar yadda ka bashi. Sau da yawa za ka samu mutane suna tafiya na 'yan kwanaki uku, in sun dawo hankalinsu sai tashi, saboda gidan ya lalace sai sun sake gyarawa. Wannan ya saba maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai wata riwaya ta Sa'ad yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatatun min as-sa'ada, abubuwa guda uku suna cikin dadin duniya, wanda ya same su ya samu dadin duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mar'atu taraha fa tu'jibuka wa tajibu fa ta'manuha ala nafsiha wa malika. Idan mata ya zamanto ka kalle ta sai kai sha'awa, sannan in baka nan tana tsare kanta kuma ta tsare dukiyanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka samu wannan mata to ka samu dadin duniya, saboda baka da fargaba, domin ita rayuwa kashi biyu ce, rabi yana gida, rabi yana waje. Idan rabi na gida bai yi dadi ba, to rayuwarka a cikin musiba take, ko ka fita duk inda ka tafi tunanin ka yana gida. Saboda haka wanda ya samu matar kwarai wacce in ya kalle ta sai ya ji sha'awa, sannan in baya nan za ta tsare kanta ta tsare dukiyanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya samu wannan mata ya samu jin dadi daya daga cikin jin dadi uku na duniya. Na biyu sai manzon Allah yake wadabatu takunu wati'a, ya zamanto kana da abin hawa mai sauki. Fatulhiquka bi afadika, wanda in ka hau zai kai ka inda duk kake so, ya isar da kai ga yan uwa, ya kai ka duk inda kake bukata. Manzon Allah yake na uku wadaru takunu wasi'a, Allah ya baka gida mai fadi kasiratul marafiqi, wanda yake da yawan abubuwan da ake bukata. Gidanka mawadaci ne, baka da kuntataccen gida. Abubuwa uku din nan in ka hada su, manzon Allah yake to ka samu duniya. Sai manzon Allah yake wa salatun min ash-shaqa'i, in kuwa ka samu uku kishiyoyin waɗannan to ka samu musibar duniya. Manzon Allah yake wahala ta duniya ta same ka in ka samu kishiyoyin uku din nan. Manzon Allah yake al-mar'atu, kai ne ka samu mata, taraha dusta irin da ka kalli wannan matan naka fa ta su uku sai ranka ya baci. Ka rika tunanin anya ba zan ƙara aure ba, ko wannan mata babu shakka ta sa rayuwarka a cikin musiba. Kai kana da aure, amma auren nan bai kwantar da hankalinka ba, in ka kalle ta hankalinka bai kwanciya. Manzon Allah yake wa dabbatu takunu wa qatufa, sannan yanzu kana da abin hawa din amma mai fitina. Yasa ake cewa Allah ya kare ka daga sharrin tsohon mota, ko kana da abin hawa amma mai fitina. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wanda aka hada shi da tsohon abin hawa, fitinannan abin hawa, wannan mutum ya samu musibar duniya, domin sai ya raba shi da komi, za ka ga mutum rayuwarsa ta lalace wajen hidima. Wa in taraka lam tuhiqaka bi afadika, manzo Allah yake wa daru, idan ka samu gida ta kunu bayyi kamatsatsen gida qalilatul marafiq, kima hakika ka samu kuncin rayuwa. Don haka abubuwa uku din nan sune dadin rayuwa, ya kamata su mata su sani. Yana daga cikin haƙƙi namiji akan mace ta kula da dukiyansa, sannan idan ya mata hidima ta yi masa godiya. Duk abinda miji ya bata ta ce ta gode, wannan siffa ce ta matar kware, yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Har ma manzo Allah yana cewa la yanzuru Allahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha, a ranar kiyama Allah ba zai kalli matan da bata godiya ga mijinta ba. Wa hiya la tastagni anhu, bata wadatuwa da shi, duk abinda ya bata bai isa mata. Matan da ba ta godiya Allah bai kallanta a kiyama makomata wuta, Allah shi kare mu. Wannan ita ce sifa na alqanitatun. Allah yake fasalihatu qanitatun, matan kwarai masu biyayya ne. Yana daga sifar biyayya mace ta zamanto mai godiya ga mijinta. Wannan yana nuna ita wannan mata matar kwarai. Abdullahi bin Abbas ya kawo hadisi wanda inganta yana cikin as-sahiha hadisi 287 annabi sallallahu alaihi wasallam yake ala ukhbirukum bi rijalikum min ahli aljanna kuna so in baku labarin maza da suke shiga aljanna sahabbai suka ce muna so sai annabi yake annabiyyu fil janna farko annabin Allah dai zai shiga aljanna inji annabi sai annabi yake was-siddiqu fil janna sannan abubakar as-siddiq zai shiga aljanna والشهيد في الجنة باكم أبو بكر الصديق كويبا ثم تمي ليسا مشيدا نيوان قسكيا كما ذي شقاء الجنة هكذا الشهيد في الجنة مضى الله يتي وان دي متوى الشهادة ذي شقاء الجنة مضى الله يتي والمولود في الجنة دك يارا دا أكا هيفيشي ينا جنجري يموت كاتين يبلغا ذي شقاء الجنة كودا تن كاتريني وان إتشي فهمتا مفي إنغنشي daga cikin fahimtar da malaman sunna suka yi da duba ahkamu ahli zimma mujallal nabi shafi na 1115 fahimta mafi inganci kowane yaro ya mutu yana karami matukar bai balaga ba zai shiga aljanna inji annabi muhammad manzo allah yake wal mauludu fil janna yaron da aka haife shi bai balaga ba ya mutu zai shiga aljanna wannan yana daga cikin abubuwan da allah ya yi wa annabi muhammad kyauta inji shi ka duba a sahiha hadisi na 1881 manzo allah yake allah ya min kyauta duka wani yaron da aka haifa Allah ya min kyautansa zai shiga aljanna dan musulmi ne ko na kafi sai annabi yake wa rajulun zara akahu fi nahiyatin misri mutumin da ya ziyarci dan uwansa a gefen gari yazuruhu fillah ya ziyarce shi ne kawai saboda kaunar Allah saboda kaunar addinin Allah manzo Allah yake fi jannati shi ma zai shiga aljanna sai manzo Allah yake to maza kenan da za su shiga aljanna wa nisa'ukum min ahli aljanna matanku kuma da za su shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace alwadudu sune wadanda ake kaunarsu suna kauna masu nuna soyayya mijinta in ya kallace ta yayi sha'awa ita ma in ta kalli mijinta ta yi sha'awa wannan kadai ya isa assignment gare ka shin ya tsakaninka da matarka yake in ka kallace ta kana sha'awa in ta kalle ka tana sha'awa ko a'a idan babu to ya kamata a gyara manzon Allah yake al'audu ala zawjiha matan da take dawo wa mijinta sai manzon Allah ya bayyana abin da yake nufi yace allati idza gabiba idan wani abu ya shiga tsakaninta da mijinta mijinta yayi fushi ja'at sai ta zo ta samu mijinta hatta ta ba ayada hafi yadihi ta dauki hannunsa ta dora cikin hannunsa kuma ta kulu sai ta ce mar la azuqu gumban hatta tarda ba zan yi bacci ba a yau sai ka yafe min inji annabi muhammad ko da shi ne yayi laifi za ta zo ta dauki hannunta ta dora a cikin hannunsa ta ce mar ba zan yi bacci ba a yau sai ka yafe min to wannan mata annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ta shiga aljanna saboda ita ce ta dauki abinda Allah yake fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah anan zamu dakata a karatunmu na wannan shekara muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin abinda muka faɗa kuma kafin mu dakata akwai bayani kashi uku na farko ina ba wa mutane hakuri wanda bai ji amsar tambayarsa ba alhamdulillah muna da malamai na sunna a garin nan da dama yana da kyau a gabatar da waɗannan tambayoyi ga malaman kuma ai hakuri ba wai an ki amsa tambayar nan saboda wani dalili bane ko kuma kana iya min text insha Allah zan baka amsa tambayar ka na biyu muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan ga committee da suka shirya wannan tafsiri Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi Allah ya sa makomar mu da su baki daya ita ce aljanna al-firdaus tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan ɗan kasuwa waɗanda suka ba da taimako da dukiyarsu saboda shirya wannan tafsiri Allah maɗaukaki ya albarkaci dukiyarsu Allah ya kare su daga dukkan sharri Allah maɗaukaki ya ƙarfafa imaninsu Allah ya sa makomar mu da su baki ɗaya ita ce aljanna haka nan ma'aikatan gwamnati da waɗanda suke bayyana mu gansu da waɗanda ba sa bayyana mu gansu amma muna tare da su a zuci su ma Allah maɗaukaki ya ƙarfafa imaninsu Allah ya gafarta mana da su baki ɗaya Allah ya sa makomar mu baki ɗaya ita ce aljanna haka nan kuma masu recording kasa ɗin suna yadawa duniya ta samu hakika wannan babban aiki ne Allah madaukaki ya albarkaci sana'arsu Allah ya saka musu da alkhairi masu sauraro Allah madaukaki ya saka musu da alkhairi Allah ya ba su ladan sauraro da suka yi mu ma Allah madaukaki ya ba mu ladan abinda muka faɗa da mu da su Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku a wannan haduwa haka nan wayan agaji da suke taimakawa da tsaro a wannan guri Allah madaukaki ya saka musu da alkhairi muna nema bayani na biyu shine muna neman yafewar al'umma baki daya ta sashin kuskure da ya auku saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun in kana sauraro ka ji kuskure, to wallahi ba da gangan bane, ka tabbata kuskure ne, Allah ya rufaze aku. Saboda haka muna roƙon ka taya mu addu'a, Allah ya gafarta mana abin da aku na kuskure, kuma Allah madaukaki ya sa haduwar mu baki daya ta zama ita ce aljanna. A waɗannan su ne takaitattun bayani da zan gabatar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
الله أكبر الله أكبر godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya kaddara muna ganin wannan rana ba don muna son ta ba kuma ba jiran muke ta zo ba ba mu da inda za mu yi mala ya gabatar da bayanai wanda ba dan kasantuwar an ce za a rufe ba kuma zai yi kyau a ƙara samun sanayyar juna da kuma samun sa albarka na yawun waɗansu mutane su yi wasu jawabi da sai mu ce shi kenan sai tashi kawai. Amma yana da kyau mu lura da wasu al'amura, duk abin da zai yin kanshi sai an yi shi, to dawo matsarinsa da jinsa yadda ya kamata ya zama wajibi. Kun ga da a ce karatun nan za a zo ana yin shi kawai babu masu sauraro da saura, ba haka aka so ba. Amma ko ba kowa a nan, aljannu masu imani sai sun taru sun saurara da mala'iku. Ashe kaga haɗin kai da kuka bayar na ku taru ku saurari wannan karatu ba shi ba ne, inda manufar take Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a ji ɗin a san an ji kuma a aikata wannan abin da muke ma kowa fata kenan. Muna kyautata muku zaton alkhairi. Aikin alkhairi aiki na Allah, wato mai kuɗi, mai dukiya ko mai mulki, ko ya sa hannu ko bai sa hannu ba, Allah zai yabe shi. Ashe kaga irin gudunmuwar da mutane suka bayar ba nan take ba, su samu ikhlasi kuma Allah ya karɓa, kuma su yi naci akan abin da suke yi. Ma'ana kada su gamsu da irin gudunmuwar da suka bayar. Kun ga tun daga farko ko kafin a fara, watanni kafin a fara, duk zirga-zirga da ake domin wannan abun wani agaji ne da mutane suka bayar. Ku kalle mu masu shirya al'amuran nan, kuma kun san yadda muke mutane ne waɗanda ba inda suka kai, ba su taka komai ba, musamman ma ni mai maganan nan. Kun san inda don ni ne ko kuma abun nan ba abinda zai kasance yana al'amari ne na Allah subhanahu wa ta'ala. To kada masu hali ko kuma waɗanda suka ainihin ba da gudunmuwa haka ta kasance su gamsu da abinda suka yi, su ce sun dakata haka ko kuma ba za su ƙara wuce haka ba, su tabbata abinda ke wajibi ne a kansu hidiwa a addinin nan. A ci gaba da zagayawa don neman taimako ya kamata a gabatar da wannan, kuma mutane su sani cewa tun ranar da aka fara na farko ana tunanin gobe ma yan an dawo za ka ba da gudunmawa jibi haka. To yau sai tunanin shekara, duk da tunanin gobe nan da kake wauta ne, kamata ya ka sani ka samu yaƙini daga ranar nan tunaninka kaman ka tabbatar ne kila gobe ba za a dawo da kai ba, ma'ana ka kirkaka ka cikin matattu. To sai ya zan cewa cikin wauta kana ta tunanin gobe ma za a yi da kai, yanzu ma kana nan kana tunanin shekara mai zuwa da kai za a fara karatun. A canza tunani. Allah, in dai ana da rayuwa, in kana cikin masu rai, da kai za a yi fata ne wannan, amma ka sa mutuwa da tunanin mutuwa a zuciyarka. Duk abin da za ka gabatar da nufin kila shi ne na ƙarshe. Haka mutane su gabatar da alkhairi, makawunansu shine abin da ya zama alkhairi. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna gamdakatar a cikin ayyukan alkhairi. Zai mini nauyi tsawaita bayani don na san irin gurin da nake, amma akwai musamman mutane waɗanda suka ainihin ƙarfafi wannan wuri, banda taron jama'ar ƴan kallo wanda abin alfahari ne a cikin addinin musulunci kasantuwar guri wanda ake yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu wadatuwa ta yalwa irin haka da taron jama'a.